Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Binta Sulemaniya da ce tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Talata, 7 ga watan Yuni. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su, Hanifa, ba mu kanin labarai.
Dakarun Ukraine da na Russia sun gwarza kazanin fada akan titi a gabashin birnin Severodonetsk a jiya Litinin, yayin da shugaban kasar Ukraine ya ce sojojin Russia na da niyyar kwace muhimmin birnin Zaporizhia na kudu maso gabashin kasar. Koriya ta kudu da Amurka sun gudanar da wani atisayen sama da ya hada da jiragen yaki 20 a yau Talata, wannan abu da ya nuna karfin sojan kawashen kasashen biyu. Shugaba Joe Biden ya tabbatar da cewa yana nazarin kai ziyara kasar Saudiya, Isra'ila da kuma wasu kasashe a gabas ta tsakiya.
Kanin labarin duniya kenan. To a cikin shirin na yanzu za ku ji cewa a Najeriya, majalisar koli akan lamuran addinin musulunci ta yi Allah wade da kisan gilla da aka yi wa wasu masu ibada a jihar Ondo.
Idan Najeriya ta rikice, dukkanmu ne za mu rasa. Saboda haka addu'a ya kamata, kamar yadda muka ji wasu kungiyoyi kamar majalisar koli ta musulunci karkashin mai martaba shi sarkin musulmi sai riga sun yi Allah wade akan abin da ya faru, to wannan daidai ne.
Za kuma ku ji cewa kungiyoyin agaji sun ceto wasu 'yan Najeriya uku da masu safarar bakin haure suka yi watsi da su a tsakiyar hamadar Sahara a lokacin da suke kokarin tsallakawa zuwa kasashen Libya da Algeria. Muna tafi da wasu rahotanni da kuma shirin noma tushen arziki, amma yanzu bari mu fara da shan labaran duniya zagaye na farko.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labarin. Dakarun Ukraine da na Russia sun gwarza kazanin fada akan titi a gabashin birnin Severodonetsk a jiya Litinin, yayin da shugaban kasar Ukraine ya ce sojojin Russia ma na da niyyar kwace muhimmin birnin Zaporizhia na kudu maso gabashin kasar. Halin da ake ciki a Severodonetsk yana canzawa daga sa'a zuwa sa'a, a cewar shugabar hukumar birnin Oleksandr Stryuk, wanda ya yi magana ta kafar talabijin. Shugaba Volodymyr Zelensky ya ce sojojin Ukraine suna da kowace dama don samun iko a birnin. Wannan ma'auni nasa na zuwa ne bayan gwamnan yankin Luhansk Sari Haida ya ba da shawarar cewa Ukraine ta rasa yankin. Koriya ta kudu da Amurka sun gudanar da wani atisayen sama da ya hada da jiragen yaki 20 a yau Talata, wani abu da ya nuna karfin sojin kawancen kasashen biyu a daidai lokacin da ake fargabar Koriya ta Arewa na shirin yin gwajin wani makamin nukiliya. Wannan atisayi da aka gudanar a tekun da ke yammacin gabar tekun Koriya ta Kudu martani ne ga harba makamai masu linzami na ballistic da Koriya ta Arewa ta yi da ba a taba yin irinsa ba a ranar Lahadi, a cewar wata sanarwa da ma'aikatar tsaron kasar ta Koriya ta Kudu ta fitar.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Nan ba da jimawa ba Hanifa za ta sake dawowa da karshen labaran duniya, amma kafin nan bari mu duba wasu daga cikin rahotannin da muke tafe da su. A Najeriya, majalisar koli akan lamuran addinin musulunci karkashin jagorancin mai alfarma sarkin musulmi Muhammad Sa'ad na daga jerin waɗanda suka yi tir da Allah wade da kisan gilla da aka yi wa masu ibada a jihar Ondo, tare da yin kira ga jama'a da su kwantar da hankalinsu a zauna lafiya domin kaucewa ƙarin tashe-tashen hankula. Ga rahoton da wakilin muryar Amurka Muhammad Nasir ya aiko mana.
Tun daga ranar Lahadin wannan mako da al'amarin ya faru, wanda ya sanadin salwantar rayuka masu tarin yawa, jama'a da kungiyoyi ke nuna alhini akan wannan aikin na rashin tausayi. Majalisar koli akan lamuran addinin musulunci ta Najeriya a karkashin jagorancin mai alfarma sarkin musulmi Muhammadu Sa'ad Abubakar, a wani bayani da daraktan mulki Zubairu Haruna Usman Ugu ya fitar, wanda wasu jaridu suka wallafa, mai alfarma sarkin musulmi ya bayyana wannan aika-aikar da cewa yin ta'addanci ne ga ruhin bil'adama kuma babban laifi ne. shugaban majalisar kolin ya buƙaci gwamnati da ta baiwa jami'an tsaro wa'adi wanda za su gudanar da bincike tare da zakulowa da hukunta waɗanda suka yi wannan mummunan aikin wanda bai tsayu ga keta alfarma bil adama kadai ba har da keta alfarma addini. Ya ce majalisar tana nuna alhininta ga kungiyar Kiristoci ta Najeriya da mai biya ɗariƙar Catholic da kuma gwamnatin jihar Ondo tare da yin ta'aziyya ga iyalan waɗanda lamarin ya shafa, tare da addu'ar samun zaman lafiya da wanzuwar tsaro a cikin Najeriya. Har ila yau muhimman jama'a na ci gaba da nuna alhininsu akan wannan lamarin, abin da ya sama na tuntuɓi shugaban kungiyar mabiya addinin Kirista ta Najeriya reshen jihar Sokoto, Reverend Father Nuhu Iliya.
Aiki na ta'addanci, abin da za mu kira shi ne su 'yan uwanmu masu bi Kirista mu ci gaba da addu'a yadda Allah zai kawo mana wannan saukin wannan bala'i. Dai kenan, sannan na biyu kada su dauki doka a hannunsu, saboda har yanzu muna da bangaske cewa su masu mulki za su iya yin wani abu idan sun so. Abinda za mu yi shi ne bari mu yi addu'a su dauki nauyin da Allah ya ɗora masu. A sannan su 'yan uwanmu waɗanda su ba Kirista ba, su ɗauso su ma su taya mu da addu'a, kuma su san cewa idan Najeriya ta rikice dukkanmu ne za mu rasa. Saboda haka addu'a ya kamata, kamar yadda muka ji wasu ƙungiyoyi kamar majalisar koli ta musulunci ƙarƙashin mai martaba shi sarkin musulmi sun riga sun yi Allah dai akan abin da ya faru, to wannan daidai ne. Saboda haka ya kamata kowa da kowa ya yi Allah dai da wannan abu, saboda ba mu san abin da zai faru ba. Mu mun zauna muna zaune da juna an daɗe, ana zaman kwanciyar hankali, zaman tarayya, bai kamata ba mu bari wasu su kawo mana wannan hargitsiyar a ƙasa.
Reverend Father Nuhu Iliya ya yi wannan kira ga shugabanni.
Ya kamata su tashi tsaye akan aikin da suke yi wanda Allah ya ba su na lura da al'umma da kiyaye su da kuma kiyaye kayansu. Mu ba mu saba ganin haka ba, kuma duk da iya ta'addanci ya kai har ɗakin ibada, to gaskiya dole ne a yi tur da shi.
Rahotanni sun nuna cewa tuni da mahukunta suka kaddamar da bincike akan wannan mummunan harin da aka kai a wannan majami'ar, yayin da waɗanda suka samu raunuka ke ci gaba da samun kulawa. Wannan lamarin dai ya faru ne lokacin da gwamnatin Najeriya ta jima tana cewa tana ƙoƙarin samar da tsaro da kuma kare rayukan 'yan ƙasa, inda har shugaban ƙasar ya sha alwashin kawar da dukkanin ayyukan ta'addanci kamin ƙarewar wa'adin mulkinsa wanda yanzu yana ƙasa da shekara ɗaya. Abinda wasu jama'a ke ganin cewa gwamnati ba da gaske take ba. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
An gaishe ka Muhammad Nasir. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hanifa da ƙarshen labaran duniya.
Hukumar Alhazan Najeriya ta fitar da sanarwar fara jigilan Alhazan Najeriya ranar 9 ga wannan wata da muke ciki, a daidai lokacin da ta raddaba hannu a yarjejeniyar jigilar tare da wasu kamfanonin jiragen sama guda uku, a ciki har da kamfanin kasar Saudi Arabia. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoto da ta aiko mana.
Shugaban hukumar Alhazan Najeriya, Alhaji Zikirullahi Kulle Hassan, ya sanar cewa jirgin farko zai tashi a ranar Alhamis 9 ga wannan wata daga Maiduguri, jihar Borno.
We did a lot of homework before we choose these three airlines out of a number of others.
A nan Kulle ne yake bayani cewa sai da suka tantance kamfanonin jiragen sosai kafin a amince da zabar waɗannan kamfanoni guda uku da aka shiga yarjejeniyar da su. Kulle ya ce waɗannan kamfanoni sun nuna ƙwarewa da bajinta a wannan lokaci na ƙarancin man da ake amfani da shi a jiragen sama, saboda haka suna da yaƙinin za su iya aikin jigilar. Shi ma kwamishinan ayyuka na hukumar Alhazan, Abdullahi Magaji Hartawa, ya yi bayani ne akan kuɗin kujera da Alhazan ƙasar za su biya domin yin hajjin na bana wanda ya kai naira miliyan 2,500,000 saɓani yadda aka biya a shekarun baya.
Alhazai da za su tashi daga sauran jihohi na arewa za su biya kuɗi kamar misalin miliyan 2,449,607 da 'yan kobane kamar 38 ne ina jin. Sannan kuma a Yola ɗin da kamar Maiduguri suna su farashin zai kama akan miliyan 2,406,197 da kobo 30 da wani abu hakan nan. Kudancin Najeriya su kuma na kai ya kama akan miliyan 2,496,815 da kobo 29 ne makamancin haka. To wannan shine abin da za a caza.
Daya cikin wakilan kamfanonin jiragen da za su yi jigilar kuma wakilin kamfanin jirgin sama na Saudi Arabia, wato Flynas, Alhaji Umar Kaila ya yi tsokaci akan nasarar da kamfanin ya samu, yana cewa
alhamdulillah wannan mataki muna wa Allah godiya da muka kawo wannan matsayar. Kafin a zo nan mun dade ana tagogoromai da mu, aka zo screening, aka sake screening, har Allah ya ba mu nasara a cikin wannan abu. Saboda haka rana ce ta farin ciki a gare mu. Mun gode Allah da muka samu dama za mu yi participating a cikin wannan aiki.
Wannan shine karin ku na farko?
Wannan shi kamfani na Saudi Arabia tun 2014, yau shekara 6 kenan. Duk shekara ana ba mu dama mu dauki alhazan Najeriya.
Shugaban hukumar Alhazan Zikirullahi Kunle Hassan ya buƙaci kamfanonin jiragen da su yi wa maniyyata kulawar da ta dace da su domin su samu saukin tsaye da farali a lokacin aikin hajjin.
A gaida Madina Dauda. Shugaba Joe Biden ya tabbatar da cewa yana nazarin ziyara a ƙasar Saudiya, Isra'ila da kuma wasu ƙasashen gabas ta tsakiya, inda majiyoyi suka ce suna tunanin ziyarar za ta iya kasancewa a farkon wata mai zuwa. Manazarta sun ce batutuwan da suka shafi kawo ƙarshen yaƙin Yemen da kuma rage farashin man fetur a duniya su ne za su kasance babban batu. Shugaba Joe Biden ya baiwa wasu masu lura da al'amura mamaki a ranar Juma'a. Yana mai cewa fadar White House na aiki kan wata ziyara da za ta kai yankin gabas ta tsakiya da wataƙila za ta hada da Isra'ila da kuma Saudiya. Masana sun shaida wa muryar Amurka cewa shugabannin Amurka sun kasance masu kulla alaka ta kudda-kudda masarautar Saudiya mai arzikin man fetur, amma Biden ya sha suka akan take haƙƙin ɗan adam, musamman abin da ake zargin yarima mai jiran gadon ƙasar ya aikata.
Da Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, kungiyoyin agaji sun ceto wasu 'yan Najeriya uku waɗanda masu safarar bakin haure suka yi watsi da su a tsakiyar hamadar Sahara a lokacin ƙoƙarinsu na ratsawa wasu ƙasashe irin su Libya da Algeria. Adadin bakin haure da yadda ake cetowa a Sahara a wannan shekara kadai ya kai 800, yayin da kusan 100 suka rasa rayukansu. Wakilin muryar Amurka da ke birnin, Hamida Galison, na dauke da karin bayani.
Duk da matakan da hukumomi daban-daban suke dauka domin hana ratsa Sahara don zuwa wasu kasashe irin su Libya da Algeria, har zuwa wannan lokacin wasu na ci gaba da sai da rai domin wannan tafiya mai hatsari. Yan kwanakin nan ana samun karuwar bakin hauren da ake zubar da su a hamadar Sahara. Na baya-bayan nan na wasu 'yan Najeriya da aka yi watsi da su a cikin hamadar, sabbin alkalaman da wasu kungiyoyin agaji suka fitar sun ce bakin haure akalla kusan 800 ne aka zubar a hamadar, yayin da 100 suka mutu. Shehu Aziz, shugaban kungiyar da ke sa ido kan tafiye-tafiyen bakin haure:
mun samu wasu mutanen da suka fito da makwabcin ƙasarmu cewa da Najeriya, mutum uku wanda aka zuba da su a cikin daji, aka samu aka ceto su aka shigo da su garin Sigidin, kiraye-kiraye da ke zo mun daga cikin hamada shekara 2022. Aƙalla mun samu mutane 750 zuwa 800. Mun samu kamar aƙalla mutane 100 wanda suka rasa rayukansu, a wasu gawakinsu a yadda cikin daji. Jami'anmu sun yi musu sutura bakin gwargwado a wurare daban-daban, musamman inda ake biyan barawuniyar hanya.
Masu safarar bakin haure ne da yake watsi da su a cikin tsakiyar Saharar, inda baya ga tsananin zafin rana babu ruwan sha a ko'ina. Malam Ibrahim, 'yan Najeriya da aka ceto a cikin hamadar Sahara ta Niger:
muna tafiya a cikin Sahara, aka samu matsala, shi direban motar tamu ya ce mu fitan mai daga cikin abin hawarsa. Muka mai magana kamar ya mun fita ya nuna mana cewa a kawai mun fita. Muna fita kuma ya kawai ya tafiya mamu. Kuma a cikin Sahara ga zafi, ga kishiruwa, na fudda ran zan wai samu kubuta. Sai Allah ya sa aka zo aka cece mu. Ko da yanayin da muka yi mun yi niyyar damu ce Libya ne, mun zo muna cikin Sahara. Daga nan insha Allah na samu abin da nake so a Libya, daga nan kuma nake so in wuce Italy nake. Kuma sai aka zo aka samu wannan matsala.
Shi ma Traore, ɗan asalin ƙasar Mali, ya shafe tsawon sati biyu yana tafiya a kafa lokacin da aka zubar da su.
Kano nake, muna tafiya a cikin Sahara, aka samu matsala, shi direban motar tamu ya ce mu fitan mai daga cikin abin hawarsa. Muka mai magana kamar ya mun fita ya nuna mana cewa a kawai mun fita. Muna fita kuma ya kawai ya tafiya mamu. Kuma a cikin Sahara ga zafi, ga kishiruwa, na fudda ran zan wai samu kubuta. Sai Allah ya sa aka zo aka cece mu. Ko da yanayin da muka yi mun yi niyyar damu ce Libya ne, mun zo muna cikin Sahara. Daga nan insha Allah na samu abin da nake so a Libya, daga nan kuma nake so in wuce Italy ne, kuma sai aka zo aka samu wannan matsala.
Yaudarar da direbobi ke yi wa bakin hauren ya taimaka wajen jefa su a cikin irin wannan halin, a cewar Shehu Aziz.
Abin da ke haddasa shi daban-daban, tsoron biyan hanyar da aka sani mai kakka mai zuwa daga Agadez zuwa Libya. Na biyu kuma masu yin sufurin nan da mafi yawan su kamar sabbin shiga ne, ba su san dajin nan na Sahara ba, kenan nan ma dosara ne suke ba tare da sun san abin da zai lissafa a gaban su ba. Ana samun rashin jituwa tsakanin waɗanda suke hada musu matafiya, cewa da ƴan kamasho su amshi kuɗin masu tahiya kuma ba su ba direban kuɗin shi idan da kamata, nan akwai yaudara.
Ofishin da ke kula da bakin haure na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce a shekarar da ta wuce bakin haure 2000 ne suka rasa rayukansu a cikin hamadar Sahara. Hamid Mahmud, muryar Amerika daga Agadez, Jamhuriyar Niger.
A gaida Hamidin Galison da wannan rahoton, to har yanzu muna Jamhuriyar Niger, inda wasu masu aiki da allurar rigakafin cutar shan inna wato polio suka sha dikyar a wata unguwar mafi yawan mutane a jihar Maradi saboda rashin samun gidan sauro da aka saba rabawa al'umma. Wakilin muryar Amurka Mansur Saniya ya koma na da karin bayani.
Wannan kadan ne daga cikin hayaniyar wasu matan da ke zaune a dadin sarki, ɗaya daga cikin unguwanni mafi yawan jama'a mata da ƙananan yara da suke nuna damuwarsu a wani taron nuna ɓacin ransu game da abin da suke cewa an maida su saniyar ware dangance da rashin samun gidan sauro da aka raba ga al'umma kyauta domin yaƙi da zazzabin cizon sauro albarkacin damunar bana da ta kama. Rashin samun gidajen sauron da aka raba kyauta ya barbaya da ƙura, inda mutanen waɗannan wurare ke nuna cewa ba za a sake ɗigawa ƴaƴansu wani magani ko wata allura ba.
Sunana Salamatu Hamman. Abin da ya samu ka ganga taro tare nan muka ma fara shi tunda aka zo dashin polio muka kori mata, kuma yanzu abin da ya samu ka taro saboda ba a ba mu gidan sange ba, a samu mu wanda ya kamata ya wakilancin mu na kwarai.
Sunana Nafisatu Ma'azu. Sabro ma yana dasa cutar polio ko kenan, sai suka ba mu sange, shi sange makariya ce, sai suka hana mu mu sange, sai suka taccen wani waje suka raba mu, nan ne kenan wahala ta zo mu ta same mu in taro ya zo kannan alheri.
Aisha Ahmadu. Bare waccan ma da aka raba aka kawo gangaren mu aka ce sange ya kare bana an kawo waga kwanin a shigo kwana sai aka ce wai sangaye sun
kawo ko ganin wannan wata karar ta aka doka ce
doka in su bisa ta kama mu doka
kowa ya jira ga gwamnati
mimi jira kenan ya san da mu muna nan cikin gangare mun mai shiwa mai qur'a kuma muna cikin yan kasa
wannan nake unguwar Bagala mun hana a ba su magani. Allah shi in rushin lafiya ce in ka kai danka likita sai ka biya kudi a maka magani.
Ni ce Jamila a unguwar Bagala yan gobara dan tudu dirar raba da ake kwata-kwata ba ta obamu ba kowane da gidan sangen da da ake raba da komai ne da kudin ganda aka yi na corona. Wallahi wallahi mu dauki alƙali duk wanda ya ƙara zuwa dashin polio wallahi sai mu samu sabariya.
Su ma magidanta mazaje na wannan waje dake cikin waɗanda iyalansu ba su samu murar waɗannan gidajen sauro da aka raba kyauta ba sun hau kujerar naki tare da tsayuwar gwamin jaki.
Sunana Rabu'u amma ya san na Rabu'u Muza. Imanin mun kai mu 200 wanda ba a ba.
Ba za ku san ko idan an daidaita lamari.
In an daidaita lamari mu shirye muke mun hi kowa murna. Matsawar ba dauki abin da ake taimakawa mutanen ba ana taimakawa mu. Gaskiya mu ci da amira mu kamar saniyar wari ba mai raba
na taso Shaibu.
Duk ruwan da yake bewa ta Bagalan suke bewa ta kofar gidanmu ba su zawa in abinci ne su ba mu in sange ne su ba mu sai in raban wani shaushawa su ne ko wani minene kenan dai ma'ana a takaice shi wannan abun ma da suke ba mu wani shaushawa da minene kenan ma ba alheri bane kenan akwai cuta cikin shi.
Loli Ibrahim mai kula da fadakarwa da aikin rigakafin magungunna ya fada kalubale da irin waɗannan bore zai iya shafar aikin nasu.
Da mu bamu kiba cewa mutanen da ke gare mu in sun kai adadi to ta kasance akwai gidan sauro adadi yadda kowa zai samu. In aka ce ana rigakafi daga shekara zuwa shekara to ruwan nan wanda ke ciki wannan ɗan shekarun to a kawo su su samu wannan magani dan duk ciwon da ke alalamta da rigakafi ake maganin shi to ta kasance mun kawo da shi kwata-kwata.
Shin kowace irin hanya hukumomi ke kokarin bi dan magance wannan matsalar? Rabiu Kana Garba da ke matsayin mataimaki na biyu na da'irar birnin Maradi.
Shi rigakafi wani abu ne na kai da kanka ne ake cutar rayuwarka duk abin da zai zo yau ko gidanka ne har in yawa abinda kai yau kanmu wani wataran wani zai hakuri kuma wata ne samu kenan. Ina kira ga jama'a Maradi kowa da kowa ya tayo karbi wannan shaushawa.
Masu iya magana ke cewa ko wadi ba da zafi bakin shi. Mansur Sani, muryar Amurka daga Maradi, Jamhuriyar Nijar.
an ganshe kamar sirsani. To yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 11 ne na safe da minti 19, karfe 4 kenan na yamma da minti 19 a Najeriya, Niger kamar da Chadi, wato karfe 3 da minti 19 kenan a Ghana. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com, muryaramerica.com ko kuma sashenhausa.com domin samun labarai da dimdimin su. Yanzu kuma ga shirin noma tushen arziki.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma sanadi na ci gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ja makon da ya gabata, muna duba batun takin zamani da manoma ke ci gaba da kokawa kan tsadarsa da karancin sa a kasar Ghana. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon, wakilin mu Hamza Adam ya fara da tambayar shugaban manoman kasar Ghana kamar haka.
Na kuwa tuntubi shugaban manoma a kasar Ghana, Malam Abdulrahman Muhammad, a inda na yi masa tambaya ko shin ya suka ji da wannan sanarwa da gwamnati ta fitar. Ga dai bayanin da ya yi mini.
Mun dai san dai alamari ya yi wuya don saboda abin da yake cikin global wealth. Batun na duniya ne, ba batun kasan Ghana kadai bane. Saboda shi yanzu fertilizer ya yi wuya a same shi. To na biyu, ka gani fertilizer nan da muke noma da shi na gaskiya rashin samun organic manure yanda ya kamata ni ya sa, because ka gani wannan inorganic fertilizer nan da muna use na yana kashe kasan. In ka lura da kyau yana kashe kasan nan. Saboda shi ya bari inda kana sa 5 bags ne cikin landinka, kan kai noma wurin na ya kai shekara 3. To yanzu in ka sa 5 nan bai dai ka sa kamar 7 ko 8, kaga wannan ba alheri bane. Amma da suka fadi haka, akwai abubuwa da yawa da ya kamata gwamnati ya sa kai tukuna wannan abu ya faru. Don saboda ka gani organic manure nan da suke magana nan batun shi yana da wuya kwarai. Saboda shi in gwamnati na so a mai da hankali cikin wannan, to sai dai gwamnati ya taimaka sosai, ya sa hannu sosai ya taimaki
wannan. Tantan kace batun takin gargajiya yana da wuya kwarai, ban fahimta ba.
Yana da wuyan yi, domin yanzu haka an ka duba shi na taki na gargajiyan nan, in za ka sa ka san inorganic manure in ka dauki 1 bag ko dai mu ne doki dai kamar shi ne ake sawa wa inka yanda agric suka fadi kenan. Amma wan sai ka sa ya kai kamar kataku 10, ka iya ka samu results nan kamar yanda za ka sa 3 bags nan. To in ka duba kataku 10 just for only 1 acre, a multiply millions of acres, how many millions of organic manure ne ya kamata ku produce? Saboda shi yasa nake yana da wuyar nan.
A matsayin ka na shugaban manoma a kasar Ghana, wani shawara kake ganin za ka bai wa gwamnati domin ganin ta cimma wannan manufa na ganin an sarrafa ainihin takin gargajiya a nan kasan Ghana?
Mu dai abin da muke gwada ma gwamnati ne kaman ba mu ciya wannan ba, domin ka gan tun dama organic compost na in za mu yi shi abu biyu ne ya kamata mutane su fahimce. Farko, abincin da kake nome ciki yana baka lafiya, zai na musan da wannan. Na biyu, kasan nan da kansu bai mutuwa kamar in ka sa inorganic fertilizer. Amma ba batun ta wannan bane, ya za mu yi mu kai wurin nan shine maganar nan, shine muke cewa gwamnati sai ya mika hannu. Amma in yayi gundo hannu, to ba za mu yi mu sai ko ina ba. Gara a dai bar mu.
In ka ce gwamnati ya mika hannu, me ya abin da kake nufi? Ya zuba kudade ko?
Abin da nake nufi, gwamnati ya mika hannu, ya sa himma sosai. In za a produce inga organic manure na a produce shi da yawa ya kai manomai. Amma an yi shi ba zai kai ko ina ba. Kaga na ce maka kaman inda za ka doki inorganic fertilizer 3 ka sa, to wurin nan za ka sa organic manure sai ka sa kaman 10 bags before ka samu results nan daya sai nayi maka kwatanci kaman 10 bags nan da zaka use na 3 bags na it means inda zaka use din organic manure 1 million bags so ya kamata wannan ya zama kaman 10 million bags to abin da yasa nake government ke ya minka hannu
wani shawara zaka bai wa manoma yanzu da ake fuskantar matsala na karancin takin zamani
to a takaice dai mu cikin kokarin mu muna yawo muna gwada ma manoman mu su kamin government ma ya ce ya fito da abin da shawara ai abin da organic na mu tun fara ma muna educate farmers mu su da kansu su fara suna yin nasu kamin government ya fito da kowane taimako so mu dai abin da zamu gwada ma manoman mu su yi hankuri su koma kan haka na domin zamani ne ya zo haka na domin babu da karfin shi tunda babu da karfin shi muna son sauki sauki ne in organic na amma saukin nan yanzu ba shi ya kamata mu yi abin da zamu yi mu samu mu noma mu samu abincin mu
ba hukuma kulawa da harkar abinci na majalisar dukkan duniya wato United Nations Organization ta bayyana cewa an fuskanci matsala na karancin abinci wato food insecurity a inda mata ce Ghana 3.3 million za su ya ba su samu abinci yanda ya kamata mai gina jiki kana ganin wanga matsala da kuke fuskantar ga ya rage production ku ya rage abincin da kuke nomawa wannan shekara
ko bai rage ba ya samu kadan domin ka gani kowane abu sakiya yana da wuya domin dama mutanen mu sun saba in organic na ake za a daga shi abin ya gaba daya a kawo an ba zai ba amma kuma ina tunani kaman government abin da zai yi ba wai zai ce kaman ai ko shikara ga suna da subsidized fertilizer da za su ba manomi amma ba zai isa bane saboda shi yasa aka ce kaman tunda ba zai isa ba mu produce organic manure mu kara wannan an dai government da hannu wannan yiwa da ake gwadawa wallahi ban taba mumun gaske ka san gane ba
masu sauraro anan zamu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe zamu kawo muku ci gaban shirin yanzu a madadin shugaban manoman kasar Ghana kuma wakilin mu a Kumasi Hamza Adams sai kuma Julius Discretion da ta taimaka ta da mana sauki da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe Sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Madalla yanzu kuma ga Hanifa da labarai a takaice.
A takaicen dakarun Ukraine da na Russia sun gwamza kazamin fada akan titi a gabashin birnin Severodonetsk a jiya Litinin yayin da shugaban kasar Ukraine ya ce sojojin Russia ma na da niyyar kwace muhimmin birnin Zaporizhia na kudu maso gabashin kasar halin da ake ciki a Severodonetsk yana canzawa daga sa'a zuwa sa'a a cewar shugaban hukumar birnin Oleksandr Stryuk wanda ya yi magana ta kafar talabijin Shugaba Volodymyr Zelensky ya ce sojojin Ukraine suna da kowace dama don samun iko a birnin. Koriya ta Kudu da Amurka sun gudanar da wani atisayen sama da ya hada da jiragen yaki 20 a yau Talata, wani abu da ya nuna karfin sojan kawancen kasashen biyu. A daidai lokacin da ake fargabar Koriya ta Arewa na shirin yin gwajin wani makamin nukiliya. Shugaba Joe Biden ya tabbatar da cewa yana nazarin kai ziyara kasar Saudiya, Isra'ila da kuma wasu kasashe a gabas ta tsakiya, inda majiyoyi suka ce suna tunanin ziyarar za ta iya kasancewa a farkon wata mai zuwa. Manazarta sun ce batutuwan da suka shafi kawo ƙarshen yakin Yemen da kuma rage farashin man fetur a duniya su ne za su kasance babban batu.
To masu sauraro, da kuma haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Za mu saki dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya ni gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham da ta ba da umarni, da injiniyan mu na yau ni ce taku Binta Suleiman Yaro, nake muku fatan alheri, huta lafiya, amma kada ku yi nisa domin shirin yau da gobe na nan tafi.